Genau. Alhamdulillahi Rabbil Alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wa sallam wa sharral umuri muhdathatuha fa inna kulla muhdathatin bid'a wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin fin nar. Bayang haka ikhwa, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barka muda saki sadwa awannam masallaci mai tarin albarka masallacin wallaga da ke da cikin garin Bauchi a jihar Bauchi. A wannan yammaci na Lahadi yau muna 16 ga watan Ramadan hijirar manzo sallallahu alaihi wa sallam 1446 wanda kuma ya zo daidai da 16 ga watan uku miladiya ta 2025. A wannan majalisi da muke tafsirin Al-Qur'ani mai girma wanda muna cikin tafsirin suratul mu'minun. A gabanin mu shiga tafsir akwai wani dan uwa da yana daga cikin waɗanda muke yake halarta wannan majalisi kullun ana tafsiri da shi. Yayi hatsari aje ne ko kwana uku ya zo zai taho karatu ya samu hatsari a hanya yana asibiti a sashi addu'a Allah ya bashi lafiya ya samu karaya a hannu sashi addu'a bo Allah ya bashi lafiya. Akwai ɗaya daga cikin ƴaƴan mai girma Sa'i ita ma sun samu hatsari tana asibiti ka dubu sasa addu'a Allah subhanahu wataala ya ba su lafiya Allah ya ba su lafiya Allah ya yi musu Allah ya gaggauta ba su lafiya Allah subhanahu wataala ya yi musu damuwar su kuma marasa lafiya mu Allah subhanahu wataala ya ba su lafiya waɗanda suka riga mu gidan gaskiya ubangiji kuma ya gafarta musu sanya aljanna ce makomarsu masu lafiya kuma Allah ya ƙara masu lafiya. Bismillah, za mu tashi daga kan aya ta 104 amma da hau baya kaɗan fa idza nufiqa fi suri abin nan kai fa man thaqulat da hau fa idza nufiqa fi suri.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ خَالِدُونَ تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون.
Allah subhanahu wa ta'ala ya ce fa idza nufikha fi suri fala ansaba bainahum yawma idhin wala yatasaalu idan aka yi busa a kaho ranar gobe kiyama busa ta biyu to babu wata dangantaka mai amfani a tsakanin su da za ta amfane su wala yatasaaluna kuma za su rika tambayar juna ba ba wanda zai tsaya yana tambayar dan uwansa taimako kowa ta kansa yake faman saqulat mawazinuhu fa ulaika humul muflihun Allah ce duka wanda ma'aunansa na lada suka nauyaya fa ulaika humul muflihun to wadannan sune masu samun babban rabo wanda ma'aunin shi na aikin lada yayi nauyi to wanda shi ne zai samu babban rabo ranar gobe kiyama idan aka ce babban rabo ana nufin mutum ya samu kubuta daga shiga wuta ya tafi aljanna wanda shi ne babban rabo faman zuhziha anin nari wa udkhila aljannata faqad faz Allah ce wa man khaffat mawazinuhu wanda kuma ma'aunansa na ayyukan kirki suka yi saka yau miyagun ayyukansa suka yi rinjaye fa ulaika allazina khasiru anfusahum Allah ce to waɗannan su ne suka yi asarar kawunansu wa ulaika allazina khasiru anfusahum fi jahannama khalidun su ne suka yi asarar kawunansu kuma za su dawwama a cikin wutar jahannama wannan yana nuna maka cikar adalcin Allah subhanahu wa ta'ala ta yadda zai gina mu'amalarsa da bayinsa a kan duba ayyukansu gaba ɗaya ba zai dubi wani sashi ya manta da wani sashi ba saboda haka ubangiji subhanahu wa ta'ala zai duba ayyuka masu kyau idan suka rinjayi ayyuka marasa kyau ko da da aiki ɗaya ne watakila raka'a ɗaya ce ko sujjada ɗaya ce za ta sa ma'auninka ya rinjaye za ya zama ayyukanka masu kyau da marasa kyau sun yi kankankan sai kuma a samu wata sujjada ƙwara ɗaya wacce kai Allah ya karɓa aka ƙara ta akan ayyukanka na ƙwarai sai ya rinjaye shi kenan saboda haka akwai wanda da hasana wahida da aikin lada ƙwaya ɗaya za su shiga aljanna aikin lada ƙwaya ɗaya shi zai cece su shi yasa kada ka raina ayyukan alkhairi la tahqiranna min al-ma'ruf shay'an walau an talqa akhaka biwajhin talq annabi yace kakkare da aikin alheri ko ya yake ko da kuwa ka haɗu da ɗan uwanka ne ka yi masa murmushi ka sakar masa fuska kakkare da wannan annabi yace ittaqun nar walau bi shiqqi tabra ku kare kanku daga shiga wuta ko da da tsagin dabino ne watakila wannan tsagin dabinan da za ka ɗauka ka bayar fi sabilillahi ya zama shi ne sanadiyar tsiranka saboda ka kare na aiki awo ake kuma ka kare na laifi shi ma watakila ma'aunanka su yi kankankan sai can a samu wani laifi da ka taɓa yi sai a zo a ɗora shi kenan sai ma'aunin muyagun ayyuka siri ya yi rinjaye shi kenan ko mutum sai ya tafi jahannama saboda haka aiki ɗaya mara kyau zai iya kai ka jahannama aiki ɗaya mai kyau zai iya kai ka wuta zai iya kai ka aljanna saboda haka kakkare na mummunan aiki kakkare na kyakkyawa yi ƙoƙari ka kusanci Allah subhanahu wa ta'ala da duk abin da za ka iya kusantarsa da shi kuma kakkare na abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya baka wanda za ka kusanci Allah subhanahu wa ta'ala da shi to ubangiji subhanahu wa ta'ala ya gina abin a haka saboda adalcinsa ya tabbata amma in ba haka ba tun kafin ma ka yi aiki ya san me za ka yi alimun bi zati sudur ya san abin da yake cikin zuciyarka amma ba zai kama ka da wani abin da yake ɓoye ba sai na zahiri yayin da aka zo aka nuna maka ayyukanka ka tabbatar ayyukanka ne aka ce to shikenan sai a ɗauko sikeri kuma a auna a gabanka za a yi awon nan ka lura cewa babu wani maganar zalunci ba wani maganar cuwa-cuwa babu maganar a tauye maka aikinka mai kyau a kiba ka ladan sa haka nan ba za a tauye maka ba za a kara maka wani laifi da baka yi ba to shine Allah ya ce fi jahannama khaliduna wadanda suka yi asarar kawunan su suka yi asara a ranar gobe kiyama za su dawoma a cikin wutar jahannama babu maganar fita daga ciki saboda sun je wa Allah subhanahu wataala da kafirci duk wanda ya mutu da kafirci a zuciyarsa ko ya mutu yana shirka to babu maganar fita daga cikin jahannama Allah ya ce ba hum bi kharijina minha Allah ya ce walahum azabun muqim wanda duk ya shiga wutar jahannama da kafirci to ya shiga kenan har abada Allah ya kiyaye mu haka nan duk wanda ya shiga da aikin shirka bai tuba ba to shi ma ya shiga kenan ba ranar fita har abada sai na fi jahannama khaliduna sannan Allah sai ya ci gaba da fadar wani bangare na azabar da zai wa ƴan wuta yayin da suka shiga wutar jahannama yace talfahu wujuhahum an-nar wa hum fiha kalihun wutar tana kona musu fuskokinsu kuma su a cikinta kalihuna masu cije haƙoransu ne wato wutar da Ubangiji subhanahu wa ta'ala zai kona su da ita za ta kona fuskokinsu ta daye fatar fuskar gaba ɗaya kamar da Allah ce da za a talli shawa tad'u man adbara wa tawalla tana wato tana kwale gaba ɗaya fatar fuska ne gaba ɗaya ta tafi da ita ba wai iya fuska ba amma dai fuska ita ce mafi darajar abu a jikin mutum saboda haka ake maganar fuska wai ce Allah taksha wujuhahum an-nar wuta za ta rika lullube fuskokinsu law ya'lamu alladhina kafaru hina la yaqufuna an wujuhihim an-nar wa lahum yunsarun Allah ya ce da a ce waɗanda suka kafirta za su tuna cewa ba za su iya kare fuskokinsu daga wuta ba kuma babu wanda zai iya taimaka musu Allah ya ambaci wuta ya ambaci fuska saboda a bayyana maka tsananin tozarta da wulakanta da suka samu a cikin wutar jahannama saboda kamar yadda muka ce fuska tana daga cikin wuri da yafi ko ina daraja to idan ya zanto azabar ta faro tun daga fuskar su kaga babu maganar sauran jiki gaba ɗaya jikinsu ko ina ta sama ta ƙasa wuta ce za ta lullube su kamar yadda Allah ya ce yawma yakshahum al'azabu min fawqihim wa min tahti arjulihim ranar da azaba za ta lullube su min fawqihim ta saman su wa min tahti arjulihim da kuma ta ƙasan ƙafafuwansu ya ce lahum min jahannama mihadun wa min fawqihim ghawash Allah ya ce suna da shimfiɗa a cikin wutar jahannama ta azaba ta wutar jahannama saman su kuma akwai wuta da za ta lullube su saboda haka wanda ya kafirta ya samu kansa a cikin wuta to azaba ta ko ina ma za ta lullube shi ta sama ta ƙasa Ubangiji kuma subhanahu wataala ya kona shi marasuwahum fiha kalihuna ka gansu suna masu cije haƙoransu saboda tsananin azaba kalih an kwatanta su da dabba yayin da aka gasa kan dabba rago misali idan aka gasa shi aka gasa kansa ko aka dafa kansa gaba ɗaya lebansa na sama zai yi sama na ƙasa zai yi ƙasa haƙoran kuma su haɗu da juna kana so ka san menene ma'anar kalihuna to ka je ka duba kan rago lokacin da aka sashi a tukunya aka rababba kashi ya dahu za ga fatar bakinsa lebansa ya yi sama ya ɗaye na ƙasa ya sauka ƙasa haƙoransa sun haɗu da juna to haka ɗan wuta zai zama a cikin wutar jahannama gaba ɗaya Allah zai ɗaye masa fatar bakinsa da sama da ɓansa gaba ɗaya sai dai haƙoransa za a gani ga tsau ya cije su wanda yana nuna maka su'ul manzar to mummunar kama da za a gansu da ita a cikin wutar jahannama Allah subhanahu wa ta'ala ya tsare mu daga wannan yanayi. To a lokacin da suke cikin wannan azaba kuma, sai kuma a bi su da wasu maganganu waɗanda za su ƙara musu ɓacin rai. Mala'iku su riƙa cewa da su, alam takun ayati tutla alaikum fa kuntum biha tukazzibun, ashe ba kun kasance ana karanta muku ayoyi na ba kuka zama kuna ƙaryata su? Qalu, sai su ce, rabbana, ya ubangijinmu, ghalabat alaina shiqwatuna, diyarmu ce ta rinjaye mu, wa kunna qauman dhallina, kuma mun zama mutane batattu. Rabbana, ya ubangijinmu, akhrijina minha, ka fitar da mu daga wannan wutar. Fa in udna, idan muka sake, fa inna zalimun, to mun tabbata an zalimai. Wato, za a riƙa gaya wa ‘yan wuta, ko dai Allah da kansa ya riƙa gaya musu, ko mala’iku su riƙa gaya musu, khazanatu jahannam su riƙa gaya musu ranar goben ƙiyama, alam takun ayati tutla alaikum, ashe ba a riƙa karanta muku ayoyi na ba, an yi ta ja muku ayoyi, ana muku tafsiri, ana gaya muku Allah ya ce, ana gaya muku annabi ya ce, ana gaya muku ga abin da shari'a ta ce, ga abin da addini ya ce, ana muku bayanin gaskiya, ana gaya muku ita, ana fito muku da ƙarya, ana bayyana muku ita, ana nuna muku hanyar shiriya, ana kuma nusar da ku hanyar ɓata, ana kiran ku zuwa ga imani da Allah subhanahu wa ta'ala, ana muku gargaɗi a kan ku guji kafirci da saɓa wa Allah. Ashe duk wannan ba ya zo muku a duniya ba? Aka yanke muku duk wani hanzari? Duk wata hujja da za ku kawo wa Ubangiji subhanahu wa ta'ala na goben ƙiyama aka datse ta, saboda ba ku da wata hujja? Allah ya aiko annabawa, ya aiko manzanni, ya saukar musu da littattafai, suna ta albishir, suna ta gargaɗi, rusulan mubashirina wa munzirin lilla yakuna linnasi ala Allahi hujjatun ba'da ar-rusul, dan kai ya zanto ranar goben ƙiyama mutane su zo suna da wata hujja da za su gaya wa Allah subhanahu wa ta'ala bayan manzanni da ya turo. To za a gaya musu wannan cewa a duniya an yi ta muku wannan gargaɗi, an yi ta karanta muku ayoyin Allah, hujja ta kafai a kanku, ta tsayo a kanku, fa kuntum biha tukazzibun, amma sai kuka riƙa ƙaryata wannan ayoyin da ake gaya muku, ba wani dalili ya sa za ku kuka ƙaryata ba, illa zalunci, illa cutar da kanku da taurin kai. Bayan kuma ayoyin su bayyana gare ku sarai, kun fahimci abin da ake gaya muku, gaskiya ta bayyana gare ku. To a yau ga ku ga jahannama kuma, yanzu ku da ita ne za ku fafata, ga ta dai ga yadda take, talfahu wujuhahum an-nar wa hum fiha kalihun, kamar yadda Allah ya ce, takadu tabayyazu min al-ghayz kullama ulqiya fiha fawjun sa'alahum khazanatuha alam ya'tikum nadhir قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. الله يجي ذاك قوتا تكاد تبيز كمتاد واتو اطلاقي سبو دفشي سبو دفساتا دا متانا دا كجيفا اتكنتا تكاد تبيز من الغيز كلما ألقي فيها فوج duk sanda aka jefa wata tawaga ta kafirai cikinta, sa'alahum khazanatuha, sai masu tsaron wuta, mala'ikun da suke tsaron wuta su tambaye su, alam ya'tikum nadhir, a ko mai gargaɗin bai zo muku bane? Ba wani mai gargaɗi da ya je muku? Ba wanda ya ja kunnen ku ya tsoratar da ku cewa akwai wannan ranar? Kamar inda na ce, alam takun ayati tutla alaikum, ba wanda ya je yana karanta muku ayoyin Allah? Qalu bala, kace eh, mai gargadi ya zo, ja'ana nadhirun, mai gargadi ya zo mana, amma fakazzabna, sai muka ƙaryata, wa qulna, muka ce ma nazzalallahu min shay, ba wani abin da Allah ya saukar, duk ƙarya ake yi, in antum illa fi dhalalin kabir, ba akan komai kuke ba face bata mai girma. To saboda haka a lokacin za su yi fargar jaji, lokacin da nadama ba za ta amfane su ba, za su yarda cewa sun yi wa Allah laifi. Qalu rabbana ghalabat alaina shiqwatuna, Ta ce, ya Ubangiji mu, diyarmu ce ta rinjaye mu. Wato anan za su yi hujja da kaddara cewa Allah subhanahu wata'ala daman ka rubuta mana cewa za mu tsiya ce a lahira, za mu fito cikin matsiyatan lahira. To wannan tsiyar ce ta yi rinjaye a kanmu. Abinda ka rubuta mana ne a lauhul mahfuz, abinda ka kaddara mana ne. Amma abinda ya biyo baya na sakamakon da Ubangiji ya musu, ya yi musu ne akan zaluncinsu da bijirewarsu da suka yi wa manzannin Allah, da irin ayyuka da suka yi, aika-aikar da suka yi, laifuffukan da suka tafka a nan duniya. Suka bar abinda zai amfane su, suka rugumi abinda zai cutar da su. Daga suka ƙaryata manzannin Allah, kamar yadda a wancan ayar cikin suratul mulk suka fito ƙarara suka faɗa, qad ja'ana nadhirun fakazzabna, wanzo ya zo mana amma muka ƙaryata. Saboda haka wannan sakamakon ƙaryatawa ne, ba magana ce ta kawai ƙaddara ba. Na'am, Ubangiji subhanahu wata'ala ya rubuta komai, ya ƙaddara komai tun lokacin da ake halittar mutum. A lokacin ake umartar mala'ika ya rubuta abubuwa guda hudu, fa yu'maru bi arba'i kalimatin, bi katbi rizqihi wa ajalihi wa amalihi wa shaqiyyin aw sa'id. Za a umarce shi ya rubuta arzikinsa da ajalinsa da aikinsa, kuma dan wuta ko dan aljanna. Wanda haka ya tabbata a cikin hadisan manzo sallallahu alaihi wasallama, wanda hadisin Abdullahi dan Mas'ud ne, yana cikin sahihai. Akwai hadisin sayyidina Ali wanda shi ma yana cikin sahihai ne, annabi sallallahu alaihi wasallama yake cewa, ma min nafsin manfusatin illa wa qad kataba Allahu makanaha min aljannati aw an-nar wa illa qad kutibat shaqiyatan aw sa'ida. Annabi sallallahu alaihi wasallam yace, babu wani rai mai numfatawa face an riga an rubuta mazauninsa a wuta ko a aljanna, an rubuta mazauninsa a aljanna ko a wuta, an rubuta dan aljanna ne ko dan wuta ne. Haka nan a cikin sahihain hadithin Imran ibn Husayn radiyallahu ta'ala anhu, lokacin da wani yake cewa, ya Rasulullah, ayu'rafu ahlul jannati wa ahlul nar, ya ma'aikin Allah, an san yan wuta da yan aljanna? Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce, na'am, to sai sahabbai suka ce, ya Rasulullah, in haka ne fa fima al'amal, me yasa za mu yi ta wahala muna ta aiki? Shikenan kowa ya zamansa, wanda yake dan wuta ya riga an rubuta dan wuta ne, wanda yake dan aljanna an rubuta dan aljanna ne. Kowa kawai ya zauna dan wutar ne, wutar zai tafi, aljanna ce, aljanna zai tafi. Shi ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce, la i'malu, ku yi aiki, fa kullum muyassarun lima khuliqa lah, wa amma man kana min ahli sa'adati fa ya'malu bi amali ahli sa'ada, wa amma man kana min ahli shaqaa fa ya'malu bi amali ahli shaqaa, fa kullun muyassarun lima khuliqa lah. Annabi sallallahu alaihi wasallam yace, ku yi aiki, ku bauta wa Allah. Wanda yake dan aljanna zai yi aikin yan aljanna, wanda yake yan wuta zai yi aikin yan wuta. Kowa za a hore masa aikin da aka halicce shi saboda shi, kowa za a hore masa aikin da aka halicce shi saboda shi. Sannan sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya karanta wani hadisin Ali ibn Abi Talib, annabi sallallahu alaihi wasallam ya karanta, wa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fa sanuyassiruhu lil yusra, wa amma man bakhila wastaghna wa kadhaba bil husna fa sanuyassiruhu lil usra. Annabi ya karanta wadannan ayoyi guda biyu, yace amma wanda ya bayar da dukiyarsa dan Allah kuma ya kiyaye dokokin Allah, ya gaskata da sakamako mafi kyau, ya tsaya ya yi aiki saboda ya samu wannan sakamakon, Allah ce, fa sanuyassiruhu lil yusra, to zamu saukake masa komai na aiki ayyukan sa har ya kai ga samun saukin shine samun shiga aljanna wa amma man bakhila amma wanda ya rowa da abin da Allah ya bashi ya hana haƙƙin Allah a ciki wastagna ya wadatu da kansa baya neman komai a wajen Allah yana ga ya isa ya ci ya ishi yayi wa kansa komai yayi wa kansa riga da wando wa kazzaba bil husna ya qaryata da kikkawan sakamako fasad yassiruhu lil usra allati tuzamu sauƙaƙe masa har ya kai ga tsananin duka tsananin ya zaba saboda haka kowanne mutum yana aiki gurgurdan abinda Allah subhanahu wataala ya halicce shi saboda shi abinda zai sa zaka gane cewa duk mutumin da yake aikin alkhairi yake neman bauti yake neman aljanna da ayyukansa yace ai an riga an rubuta komai zaka samu a cikin harkar rayuwar duniya baya wannan tare da cewa hadisin cewa bi katbi rizqihi arzikin shi aka fara fada ma an rubuta arzikinsa kowa arzikinsa yana dan arbuce ba wanda ba zai cinye arzikinsa ba Nabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa arzikin ɗayan ku yana bin sa kamar yadda ajalin sa yake bin sa yadda ka san ajalin sa sai ajali sai ya riske ka aina ma takunu yudrikumul maut qul illa al maut alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum yadda ka san mutuwar ka za ta same ka haka arzikin ka zai same ka to amma wannan ya sa mutun ya miƙe kafa ya ce ba zai fita aiki ba ba zai nemi abinci ba ba zai kasuwanci ba ba wanda ya ce ai tunda dai an rubuta arzikina kawai shikenan ba sai na nema ba ba wanda yake fadar haka to haka ita ba lahira ko da an rubuta ta shika nema ai baka sani ba to ta yi ka san cewa kai ba dan aljanna bane ko kai dan wuta ne ya akai ka sani baka sani ba zai baka sani ba gaibi ne na ubangiji ta shika nema to in kai dan aljanna ne sai kaga ubangiji subhanahu wataala ya bude maka kofofin aikin aljanna din yabalu fa kullu yassaru lima khuliqa lah ku yi aiki kowa za a sauƙaƙe masa abinda aka halicce shi saboda shi saboda haka kaddara hujja da kaddara wannan ba tafarki bane na mutanen kirki sai hujja da kaddara su kaddarar ka alqadaru sirrun maktub sirri ne na Allah ba wanda ya san kaddara sai Allah subhanahu wataala sirrin sa ne to kada ka kutsa cikin sirrin Allah don haka kai wa kanka wani hukunci ya ce ai tunda an rubuta komai don haka ba zan wahala ba a nan ka shiga abinda ba haƙƙinka ba to shine a lahira su ce rabbana ghalabat alaina shikwatuna ya ubangiji tsiyarmu ce ta rinjaye mu don haka abinda ka riga ka hukunta mana ne a cikin iliminka ya tabbata wa kunna kuma muka zama qauman dalli da mutane batattu waɗanda suka ɓace daga kan hanya ta gaskiya suka rinka ɗibowa a cikin hanya ta ɓata kamar yadda Allah subhanahu wata'ala yake cewa bayan an gaya musu an tambaye su sun yarda da laifinsu suna kuma nadama suna cewa wa qalu law kunna nasma'u aw naqilu ma kunna fi ashabis sa'ir fa'tarafu bi dhanbihim fa suhqan li ashabis sa'ir suka ce law kunna nasma'u aw naqilu da mun kasance a duniya muna sauraron abin da ake gaya mana na gaskiya muna aiki da shi ko ba muna aiki da hankalin da Allah ya ba mu muna yin abin da ya dace muna gujewa abin da bai dace ba ba ku da fi ashabis sa'id da ba mu da mu samu cikin yan wuta ba sai da muka yi jifa da nassi na alqur'ani da sunna muka yi jifa kuma da hankali mu muka yi tsayawa mai aiki da hankali ku duba mu ga cewa wannan rayuwar ta duniya ta kaitacciya ce duk yadda ta maka tsawo za ka gane cewa ba a komai take ba kamar yadda karatu zai zo nan gaba to amma ka zabi ka hole rayuwarka a nan duniya ka yi abin da ka ga dama ka fike kafa ka manta da rayuwarka ta har abada to kaga baka yi aiki da tunaninka ba baka yi aiki da hankalinka ba fa tarahu bi dhanbihim suka yadda su masu laifi ne fa suhqan li ashabis sa'ir bi santar rahma ya ta tabbata ga yan wuta sannan sai suka shiga roƙo kuma bayan sun faɗi uzurinsu a tunaninsu cewa galabat alaina shiqwatuna wanda uzuri ne zai zama karbabbe a gurin Allah sai ai tsiyar su ce tare jaye su shi yasa suka yi aiki mara kyau to yanzu ba za su kuma su roki Allah rabbana akhrijna minha ya ubangiji mu ka fito da mu daga cikin wannan wutar kamar da mu duniya mai yadda da laifin da muka yi amma muna roƙonka ka fitar da mu ka dawo da mu duniya fa'tarafna bi dhunubina fa hal ila khurujin min sabil sai ce mai yadda da laifukan mu to akwai yiwuwar mu a fito da mu a fito da mu daga cikin sa to kaga yadda a lokacin mutuwa a baya kamar da muka karanta a baya a lokacin mutuwa suke cewa qala rabbi rji'un la'alli a'malu salihan fima tarak to haka nan kuma bayan an shiga wutar jahannama ba anan ma bayan sun ga azaba baro-baro to anan ma za su riƙa roƙon Allah a dawo da su duniya kuma sun yi wa Allah alkawari za su bi Allah subhanahu wata'ala ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين da zaka gansu lokacin da aka tsayar da su akan gabar wuta suka ga wuta suka ga azaba sai ya laitana nurad ila ma adawo da mu wala nukazziba bi ayati rabbina ba za mu kare ta ayoyin Allah ba kuma za mu yi imani fa in udna fa inna zalimun in aka dawo da mu kuma muka sake yin abinda muka yi na laifi to mun tabbata azzalimai to a lokacin da abinda aka yi mana mu muka ja amma a sake babu wata dama sake dawo da mu duniya babu shakka wanda roƙo da suke na banza ne ba inda zai je Allah ba zai saurare su ba kuma magana da suke faɗa ƙarya suke kamar yadda Allah ya ce walau ruddu la'adu liman huwa anhu wa innahum lakazibun bai hali baya barin halinsa ko da za a dawo da su la'adu liman huwa anhu da kaga sun kuma komawa sun sake yin abin da aka hana su Allah ya ce lalle su maƙaryata ne kawai dai yanzu sun ga babu mafita ne abinda suke ake gaya musu gashi ya tabbata to shi ne suke wannan alkawarin na ƙarya amma da za su dawo da su a bisa yadda ɗabi'arsu take to za su ci gaba da yi wa Allah subhanahu wata'ala kafirci don haka Allah subhanahu wata'ala ya yanke musu duk wata hujja ya kaɗe musu duk wani uzuri ya ba su lokaci isasshe a rayuwar duniya da ya kamata su koma ga Allah subhanahu wata'ala amma ba su koma ba a nan wasu malamai suna kawo tambaya suke cewa ya aka yi suke roƙon a fitar da su bayan sun san cewa uba da za a musu ta har abada ce a nan duniya an ta garanta musu cewa in suka shiga aljanna in suka shiga wuta wa ma hum bi kharijina minha ba za su fito daga ciki ba khalidina fiha abadan za su dawwama a ciki har abada kama kuma duk da haka bayan sun sha jin wannan kuma yanzu suna cewa Allah a fito da su in suka dawo duniya ba za su sake yin laifi ba to shine wasu suka ce a ai saboda bala'in da suka gani har ma sun manta duk abin da ake gaya musu a duniya tsananin azaba ta sa sun manta Allah ya gaya musu fa ba dawowa an tafi kenan ko kuma a'a suna tunawa kila ma sun tuna amma suna ga watakila su dan gwada watakila su yi nasara a yadda a karɓi addu'ar tasu don haka bari su gwada ya fi kasu yi to amma duk a banza Allah subhanahu wata'ala ya ce ka karanta qalat sa'u fiha wa la tukallimun Allah ya ce ku zauna a cikinta cikin kaskanci ci gaba da zama a cikin wuta cikin kaskanci kada ku sake mun magana haka Allah zai gaya musu kada ku sake mun magana a baya can sun samu dama sukan yi wasu maganganu haka suna roƙon a ɗan nema musu rangwame qala allazina fi an-nari li khazanati jahannama ud'u rabbakum yukhaffif عنا يوما من العذاب آخر قلوبهم خزنة جهنم ما سوء قاد متر جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب روقا من أبنجيكم كويا سسوتا من أذابا تيني ليا تيني ليا أنا أني ميسو سبوتا والله سساموسا كمكو نا الجنة ندد الدق أما سنكي أما زغا شسنا نما أسسوتا مس أذابا تيني ليا cewa akai ka bauta wa Allah a baka sakamakon gidan aljanna na har abada amma mutum bai yi ba sai gashi kuma yana neman sassauta azaba ta yi ne daya yawma min alazab qalu awalam taku ta'tikum rusulukum bil bayyinati qalu bala qala fad'u wa ma du'a al kafirin illa fi dhalal sai malaiku suki ah wai ba manzanninku su rika zuwa muku da gaskiya bayyananniya bace ba su taba zuwa muku da wa'azi ba akai muku wa'azi kaga ko ina suka budu baki suna neman sassauci sai aka fa musu hujja da cewa ai annabawa sun zo kuma abubuwan da annabawan da suka zo baro kowa ya fahimta an karanta an gane ba wai ba gane ba hawalam taku ta'tikum rusulukum bil bayyinat halo bala ce kware sun zo mana sai bala ku sifadu ku je ku ta addu'a da kanku mu dai ba za mu yi ba wa ba du'a ul kafirin illa fi dhalal addu'ar kafire kuma a cikin wato bata take a cikin tabewa take ba magana sai addu'a saurare su to bala'i yayi bala'i sai su kirawo shugaban sanan sun kirawo masu gadi mala'iku ba su je to sai su koma kuma suna kiran shi shugaban masu gadin jahannama din gaba ɗaya shine maliku wala da ya maliku anan me za su sassauta musu za su nema li yaqdi alaina rabbuk karoki Allah kawai ya gama da mu kawai ma a kashe mu ma kawai mu rayuwar ta kare kaga yanzu ba magana sassauci suke nema amma gama da su gaba ɗaya قال إنكم ماكثون أي زما درب قال أنا فتاة ثم قال الشيء تتشي وتذاسي هو الله سبحانه وتعالى سنيو ملائكو ما سقادي سنيو شوك ما سقادي جهنم مالكو تو سيس تتشي تو بلا سجيك الشيء داما أي حكا أبي يكي فارا وا فارا لك قسا أقارا قبا هر أجيك الشيء to kun aka je karshe shikenan sai yake cewa an je court of appeal sannan an je supreme court aka je court of appeal an daga abin da karamar kotu an je kotun daukar kara sai aka je kuma kotun karshe yace kotun Allah ya isa kuma shikenan babu kuma inda zaka kara gaba to yanzu sun gama khazana ba su yi musu amfani ba maliku ya ce innakum bakithun to shine sai ce to a roki Allah rabbana akhrijna minha fa in udna fa inna zalimun ya Allah muna tawassuli da rububiyarka kai ne rabbu kai ne ubangijinmu akhrijna minha fitauna mu daga cikin wutan nan alai amaido mu duniya fa in udna in muka sake yin abinda muke yi da laifi kafircin da muka ci gaba da yi fa inna zalimuna to mun tabbata azzalimai kuma daga lokacin da abin da aka ga dama ayi mana to ansar da za su samu ita ce ikhsa'u fiha wala tukallimu ikhsa'u ku ci gaba da zama cikin kaskanci a cikin ku ci gaba da zaman kaskanci da wulakanci da tozarci kada ku sake mun magana wanda ita ce magana ta ƙarshe kamar yadda Al-Hasan al-Basri yake faɗa ita ce magana ƙarshe daga lokacin kuma shi kenan to wa za su gaya wa kuma za su koma gurin maliku ne wa su koma gurin khazanatu jahannama mai komai ya ce kar a sake cewa komai magana ta ƙare zama za ku yi ta yi cikin azaba da ƙasƙanci iqsa'u fiha wannan kalmar ita ce tafi kowace zafi tafi kowace tsanani a kansu domin idan da suna da wani ɗan sa tsammani ana sa tsammani ai yanzu kotun karamar kotu ce ai yanzu ai in mun je gaba takila za mu samu mafita za mu yi winning case din mu aka je gaba ma ba a yi ba ba a samu ba to za a dai ci gaba da sa dan tsammani ko a ce watakila an je court of appeal abubuwa za su canza to da aka je can karshen sai aka ce yasau fiha wala tukallimu ko ci gaba da zama a gaskancin ku kar ku sake magana wannan magana ku fa sake ta da ita ai kaga shikenan wanda yafi komai tsanani a kansu saboda ya rufe dukkan wata kofa ta sarai da da suke da ita yanzu an rufe ta ruf kuma babu sauran dama su ce wani abu azaba iri biyu ce dan karan wuta yake gamuwa da ita Allah ka kiyaye mu akwai al'azabu nafsani wato azabar da za a yi masa ta damuwa wadda damuwa kadai ita wannan damuwar ita kadai azaba ce saboda zai rika jin wasu maganganu wadda za su daga masa hankali su tayar masa da hankali ita ma azaba ce kamar yanzu wannan ikhsa'u fiha wala tukallim ikhsa'u fiha wala tukallim wanda magana ce da ba za ta gushe ba suna jin azabar ta a ransu kamar inda Allah yake cewa za a ce dan abin nan zuq innaka antal azizul karim dandana azaba ai kai babban mutum ne mai daraja ko to dandana azaba wannan maganar ita kanta wata azaba ce to wannan ta'azib ne nafsi azaba ce wacce take ta damuwa wacce za ta dame su a zuciya ko kuma azaba ta fata ta gaggar jiki wanda Allah subhanahu wataala zai musu idan allazina kafaru bi ayatina sawfa nuslihim nara kullama nadjat juluduhum badallahum juludan ghayraha liyadhuqul azab inna allaha kana azizan hakima Allah subhanahu wataala ce lalle wadanda suka kafirta sawfa nuslihim nara da sadu za mu shigar da su wuta wutar jahannama mu kona su kullama nadjat juluduhum duk lokacin da fatun jikinsu suka narke suka zagwage badallahum juludan ghayraha sai mu canza musu wasu fatun liyadhuqul azab dan su ci gaba da dandanar azab haka Allah zai tai musu a yi musu sababbin fatu a sa musu a jikinsu su narke a sake sa musu su narke a sake sa musu su narke a rika shayar da su ruwan tafasasshen ruwa wasu kuma alhamiman taqatta ma'ahu sai aka shayar da su ruwa tafasasshen ruwa wanda yayi kace-kace da hajjin cikinsu yusabbu min fawqi ru'usihim alhabib yusharu bihi ma fi butunihim waljulud wa lahum maqami'u min hadid kullama aradu an yakhruju minha u'idu fiha kullama aradu an yakhruju minha min ghammin u'idu fiha wa qila lahum wa dhuqu 'adhab alhariq Allah subhanahu wa ta'ala yace za a shayar da su yusabbu min fawqi ru'usihim alhabib za a rika zuba ruwa tafasasshen ruwa ta saman kansu za a rika kwaro musu tafasasshen ruwa ta sama yusharu bihi ma fi butunihim wal julud da za a rika narkar da abin da yake cikin cikinsu da fatinsu da wannan ruwan tafasasshe wa lahum maqami'u min hadid sannan akwai abin da gudumu na bakin karfe gudumomi na bakin karfe da za a dinga dukan su da shi da su za a rika dukan su da guduma ta bakin karfe ta wuta kullama aradu an yakhruju minha min ghammin duk lokacin da suka so fitowa daga cikin ta saboda bakin cikin da suke ciki da azaba uidu fiha sai a mayar da su a ce da su wa zuqu azab al hariq kudan tada azaba ta gobara azaba ta kuna kaga wannan ta'azib ne jismani azaba ce da za ta shafi gaggar jikin su irin wadannan azaba kala biyu haka ɗan wuta za su yi ta fama da su Allah ya kiyaye mu sannan Allah ya ci gaba da cewa
innahu kana fariqun min ibadi yaquluna rabbana amanna faghfir lana warhamna faghfir lana warhamna wa anta khayrur rahimin فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون. إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون.
الله سبحانه وتعالى يجي إنه كان فريق من عبادي يدعى الأمر يكي akwai wata tawaga kungiya daga cikin bayina sun kasance yaquluna suna cewa rabbana ya ubangijinmu amanna mun yi imani faghfir lana don haka ka gafarta mana warhamna ka jikanmu wa anta khairur rahimin kaine fiyayyan mai jin kai fattakhadtumuhum sikhriyan sai kuka mayar kuka rike su ababan isgili hatta ansaukum dhikri hasa kaman taddaku ambatuna wa kuntum minhum tadhakuna kuma kun zamo kuna musu dariya. Inni jazaituhum alyawma bima sabaru to lalle ni na saka musu a yau saboda hakurin da suka yi annahum humul faizun lalle su sune masu samu babban rabo. Bayan Allah ya faɗi irin azabar da za ta riski kafirai da irin nau'in azabar da za ta same su da wahalhalun da za su fuskanta da roƙo da za su yi ta yi cewa Allah subhanahu wa ta'ala ya fitar da su daga wutar jahannama a ce ba za a ansa musu wannan roƙo ba amma daka musu tsawa a ce su ci gaba da zama cikin wulaƙanci babu ranar fita kuma kar su sake cewa komai to sai yake faɗar dalilin da ya jawo musu shiga cikin wannan hali mawuyaci da suka tsinci kansu a ciki saboda izgili da suka riƙa yi wa addini da masu addini sun mai da addini abin izgili suna ganin masu addini wasu sa karkaru ne wawaye ne ba san abin da yake musu ciwo ba kansu bai waye ba ba tsaya sun more rayuwarsu ba ba su gane yadda duniya take ba saboda haka kullum cikin izgili suke musu wannan ta sa su suka manta abin da zai amfane su na su yi imani su ma su bi hanyar Allah ya zanto wannan ya gadar musu da izgili da suke yi wa addini da izgili da kuma kiyayya da suke wa addini. Allah ya ce innahu kana fariqun min ibadi innahu yadda al'amari yake kana fariqun min ibadi akwai wata tawaga wata kungiya daga cikin bayina Allah ya jingira wannan kungiyar zuwa ga kansa wannan izafa ce ta tashrif bayina wato bayina masu daraja kwai izafa da ubangiji yake yi wa bayansa zuwa gare shi dan ya nuna darajar su da kimar su da mutuncin su yace bayina ne yace wa ibadur rahman alladhina yamshuna ala al-ard hawna fa idha khatabahum al-jahiluna qalu salama yace wa ibadur rahman inna ibadi laysa laka alayhim sultan inna ibadi lalle bayina to duk wannan izafa ce ta tashrifi Allah ya ce kai bawan sa ne to wannan daraja ce wani matsayi ne wata wani abin alfahari ne ka ji cewa kai bawan Allah ne to Allah ya ce waɗannan wannan jama'a waɗannan kungiya bayina ne na ƙwarai ina ji da su ya ƙulo da suna faɗa a duniya saboda ba su da wani gata sai ni suna da rauni irin su Bilal irin su Khabbab ibn al-Arat irin su Ammar da mahaifinsa Yasir da sauran bayan Allah waɗanda suke masu rauni suka yi imani da Annabi sallallahu alaihi wa sallama don haka su ne ni ne gatan su saboda haka suna tawassuli suna roƙo suna cewa rabbana ya ubangijinmu amanna mun yi imani faghfir lana ka gafarta mana mun yi imani da dukkan abin da ka aiko manzanka da shi mun yi imani da kai mun yi imani da abin da manzanka ya zo da shi don haka ka gafarta mana laifukanmu ka yafe mana laifukanmu ka ji kanmu kai ne fiyayyen mai jin kai tausayinka ya fi na kowa kana tausayin bayinka fiye da yadda uwa take tausayin ɗanta الله أرحب بعباده من هذه بولدها ولا نبيك الله يا في توسيب ما ينسى في يده يده ونقواتك توسيب أنت الله سبحانه وتعالى يسجي توسيب وعيانين الدنيا شيئك كتشتلا ده شيني قوائك توسيب جو ونمي توسيبك توسيب حد بوبي ده شيسكي أباني توسيب قدان ايه ده كتكينك صوت علي sauran 99 kuma ubangiji ya bar su ne dan ya tausaya wa bayinsa da su a ranar lahira don haka anta arhamur rahimin duk wani wanda yake jin tausayi kai kafi shi tausayi wa rahmati wasi'at kull shay ala kirama ta tayar da komai kowa da kowa wasi'ta kull shay rahmatan wa ilma ce wa rahmar ka tayar da ko ina da ina shi yasa hatta wanda ba musulmi ba hatta mai zagin Allah mai zagin annabawan Allah yana wato moran rahamomin ubangiji gasu nan yana rayuwa a ƙarƙashin inuwar Allah subhanahu wataala sama da ƙasa da halittar ubangiji ne amma ƙarƙashin saman yake rayuwa da abin da Allah ya hore a sama din nan shi ma yana moran sa na hasken rana da saukar ruwa daga sama da taka ƙasa da iska da yake shaka dukkan Allah ne kafircin sa bai hana Allah ya ba sa ya saka masa wannan ba ya ba shi lafiya ya ba shi abinci duk wani abin da zai bukata na rayuwar sa Allah bai hana masa ba in ba mai rahama ba ba wanda zai wannan rahama sace wacce take rahamaniya sace wacce take ta shafi kowa da kowa da kafiri da mu'mini da mutumin kwarai da da banza kowa yana cin wannan gajiyar saboda haka Allah shine arhamur rahimin sauraka suka yi tawassuli da imanin da suka yi da Allah subhanahu wataala wanda yana daga cikin tawassuli mashru'i ka kamun kafa da aikin ka kai kamun kafa da aikin da kai anan sun yi tawassuli da imanin su kuma ya kunshi kyawawan ayyuka tunda imani ba haka yake sanda dabba ba aiki a cikin sa imani tare yake da aiki sauraka sun yi tawassuli da imanin su wanda ya kunshi kyawawan ayyukan su sannan suka sifanta ubangiji da mafi kyan sunayensa walillahi al-asma'ul husna fad'uhu biha insha Allah yana da sunaye mafi ya kyau ku roke shi da su don haka suka yi tawassuli da ayyukan su kuma suka yi tawassuli bi asma'illah ce rabbana amanna faghfir lana warhamna kai mana gafara kuma ka ji gamu wa anta khairur rahimin wannan shine tawassuli bi asma'illahi al-husna waɗannan hanyoyi guda biyu suna daga cikin hanyoyin tawassuli da shari'a ta yadda da su kai kamun kafa wajen Allah subhanahu wataala da aikin da kai mai kyau ka kai azumi ka roki Allah da wannan azumin da ka kai Allah subhanahu wataala biya maka bukatunka na duniya da lahira haka nan kai sallah ka gama asham kai nafila kai abin nan zakatai al-fajr kai sadaka su wani aiki da kai ka sada zumunci kana iya daga hannu ka roki Allah ya ubangiji saboda abin nan da nayi ka san ubangiji dan kai nayi abu kaza Allah kai biya mu bukatata ko ka yaye mu abu kaza da yake damuna tawassuli da kyakkyawan abu kenan kai tawassuli da sunayen Allah ya Allah ya Rahman ya Ghafur ya duk wani suna daga cikin sunayen Allah masu kyau kai tawassuli da shi wajen neman biyan bukatarka shine abin da bayin Allah na kware yanzu suka yi anan suka yi tawassuli da aikin su shine imanin su suka kuma yi tawassuli da sunan Allah arhamar rahimin wanda yafi kowa tausayi sannan ubangiji subhanahu wataala ya ci gaba da gaya mana kafirai abinda suka rika yi musu ganin yadda suka koma ga Allah suka rike Allah su kuma sai suka maida su abin izgili suke musu izgili wannan izgilin yasa suka rena addinin su wanda kuma shi wannan addinin shi zai sa ka samu kubuta daga wannan azabar da aka ambata amma kasancewa sun rena addinin masu addini yasa basu rike Allah ba basu rike addinin da Allah ya aiko manzonsa da shi ba karshe suka samu kansu cikin mawuyacin hali Allah ka kiyaye mu za mu tsaya anan abinda muka faɗa da daidai Allah ya ba mu lada wanda kuma muka yi na kuskure Allah ya yafe mana صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين